والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shedawa babu abubuwa ta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shedawa lalle shugaban mu annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka dade tsira gare shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya bayin Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah yana umartar mu da kiyaye dokokin sa yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo gare ku ba ce kuna masu miƙauya ga Allah ya ku mutane ku kiyaye ubangiji wanda ya halice ku daga rai daya ya halice mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu ku kiyaye ubangiji wanda kuke hada junan ku da shi ku ji tsoron yake zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukan ku ya gafarta zunubanku duk wanda ya yi biyayya ga Allah da manzansa hakika wannan ya rabauta a rabo wanda yake mai girma Allah ya sanya mu daga ciki hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa duk wanda ya yaye ma mummuni damuwa daga cikin damuwa ta duniya Allah ta'ala zai yaye masa damuwa daga cikin damuwa ta ranar lahira duk wanda ya sassauta ma wanda ke cikin tsanani Allah ta'ala zai sassauta masa a duniya da lahira duk wanda ya sitirce musulmi ya rufa masa asiri Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira Allah ta'ala yana taimakon bawa matuƙar bawa yana taimakon dan uwansa duk wanda ya bi wani tafarki da yake neman ilimi a cikinsa Allah zai sassauta masa tafarkin da zai kai shi aljanna wasu mutane ba za su tattaru a ɗaki cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna mudarasa tsakaninsu face sai nutsuwa ta sauka gare su rahamar Allah ta lullube su mala'ikun Allah sun kewaye su Allah ta'ala zai dinga ambatansu a cikin manyan bayi da ke gurinsa duk mutumin da ayyukansa suka mai da shi baya dangantakarsa ba za ta taɓa iya tura shi gaba ba wannan hadisi Imam Muslim ne ya fitar a sahihinsa daga ruwayar Amash Suleiman ibn Mahran daga Abi Salih ibn Sammani Zakwan daga Abu Huraira Allah ya ƙara musu yadda a wata ruwaya ma ashabul Amash sun zo da ƙari duk wanda ya taimaka ma musulmi wurin warware cinikin da musulmi yake buƙatar a warware shi ma ranar lahira sai Allah ya kawar da kurakuransa a ruwayar sahihaini daga Abdullahi dan Umar annabi rahama yana cewa musulmi na ƙwarai shi ne ɗan uwa ga ɗan uwansa musulmi ba zai zalunce shi ba zai sallama shi ya miƙa shi ga masu cutar da shi ba wanda ya kasance ko da yaushe yana biyan buƙatar ɗan uwansa musulmi shi ma Allah zai kasance wurin biya masa tasa buƙata wanda ya yaye ma mummuni damuwa Allah zai yaye masa damuwa daga damuwar ranar lahira wanda ya rufa ma musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri a ranar lahira Imam Ahmad ya rawaito daga hadisin Salama ibn Makhlad shi ma yana cewa wanda ya sitirce musulmi Allah zai sitirce shi duniya da lahira wanda ya tseratar da mutumin da ke cikin tashin hankali Allah ta'ala zai kwance shi daga damuwa daga cikin damuwa ta lahira wanda ya kasance ko da yaushe yana biyan buƙatun ɗan uwansa musulmi Allah ta'ala zai kasance wurin biya masa tasa buƙatar ya bayin Allah wannan hadisi ne wanda yake mai girman gaske kuma yana tabbatar da wata ka'ida da Allah ya kafa ta ya tabbatar da ita ita ce annal jazaa min jinsil amal ma'ana dan adam yana samun sakamako ne na jinsin abin da ya aikata idan ka aikata mai kyau kaga sakamako mai kyau in ka aikata mummuna kaga abin da baka so saboda ana sakantawa mutum ne da jinsin abin da ya aikata nassoshi na alqur'ani da sunna sun zo da yawa cikin alqur'ani da sunna dan tabbatar da haka Allah yana cewa lilladheena ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata aiki suna da makoma mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada hadda ma kari shine za a ba su dama daga fuskar Allah subhanahu wa ta'ala kaga ashe da suka kyautata aiki sai aka sakanta musu da jinsin abin da suka yi aka ba su kyautatacce ko sakamako mafi kyau ita ce aljanna da kuma ganin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin Allah na cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ard dukkanin abin da ke sammai da ƙasa na Allah ne mallakarsa ce liyajzi alladhina asa'u bima amilu Allah yana sakanta ma waɗanda suka muna na aiki da irin abin da suka aikata kaga mummuna wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma Allah yana saka ma waɗanda suka kyautata aiki da sakamako mafi kyau ita ce aljanna a wani wurin Allah na cewa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ba komai ne ba sakamakon kyakkyawa sai kyakkyawa kwatankwacin abinda mutum ya aikata a wani wurin Allah na cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna ne kwatankwaci haka manzon Allah ya tabbatar da wannan ka'ida cewa al jazaa'u min jinsil amal inda yake cewa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama Allah yana jin kan masu jin kai ne daga cikin bayinsa tunda suka ji kai su ma sai aka ji kansu yace man la yarham la yurham duk wanda baya jin kan bayin Allah shi ma Allah ba zai taba jin kansa ba yace innallaha yu'adhib alladhina yu'adhibuna an-nas fi dunya Allah ta'ala yana azabtar da waɗanda suke azabtar da bayin Allah bayinsa a wannan gida na duniya waɗanda suke azabtar da mutane a duniya su ma sai Allah ya azabtar da su saboda al-jazaa'u min jinsil amal wannan yana nuna yi kokari ka tsinci kanka a guraren masu kyautatawa dan ka samu sakamako na kyautatawa kada kai kokarin samun kanka a gurin musgunawa da munanawa da kuma wato cutarwa domin za ka samu sakamako na daidai abin da ka aikata sa'annan wannan damuwa da manzo Allah yake faɗa abin da ake ce ma kurba shine tsanani mai girma wanda take afka ma ɗan adam ta sanya shi damuwa kuma yayi masa dinnan shine ya bujuro masa da abin da zai kawo masa sauki ko ma yayi kokarin gusar masa da wannan abun baki daya idan ya gusar masa da wannan ya kawo masa da damuwarsa da bacin ransa shi ma sai Allah ya kawo masa da damuwa daga cikin damuwa ta ranar lahira anan yace damuwa daga cikin damuwa ta lahira bai ce za a yaye masa damuwa ta duniya da lahira ba kamar yadda aka faɗa a wurin sassautawa da wurin rufa asiri malamai suka ce dalili saboda shi wannan damuwa wanda shi ne tsanani da damuwa mai girma ba kowa ne a duniya ba yake cikin damuwa ba wani duk tsananin da ake ciki duk damuwar da ake ciki bai ma san annabi ba shi sanya aka ce masa to shi za a yi masa kuma a lahira sabanin shiga cikin tashin hankali wurin neman a rufa ma mutum asiri wanda wannan kusan kowa yana buƙatar rufin asiri duniya da lahira wasu malaman na cewa saboda damuwa ta duniya idan ka kwatanta ta izuwa ga damuwa ta lahira damuwar duniya ba komai bace akan damuwar lahira saboda lahira akwai tashin hankali, Allah yana cewa ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangijinku, lallai wannan girgiza ta ranar lahira abu ne mai girma. Allah ce ranar da za ku ganta mai naƙuda za ta, wato mai shayarwa za ta manta da ɗan da ta shayar, mai ciki za ta haife abinda take cikinsa, abinda ke cikinta. Za ka ga mutane suna tangaɗi na maye, Allah ce ba maye suke na shan ƙwaya ko giya ba, a'a azabar Allah ce ce tsanani. A wani wurin Allah yana cewa rana ce da mutum zai guje ma ɗan uwansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa da 'ya'yansa, kowanne daga cikinsu sha'aninsa shi ma kaɗai ya ishe shi. Allah ya ce yayin da idanuwa suka ƙarƙafe, aka shafe wannan haske na wata, aka haɗa wata da rana guri guda, a lokacin ne ɗan adam zai dinga cewa ina ne inda zan je in gudu, ina zan je in samu mafaka. Ya zo cikin sahihaini manzo Allah yana cewa za a tashi mutane babu takalmi, babu kaya tsirara, kuma kowa da lokacin ba shi. Nana Aisha ta ce, nace ya manzo Allah, maza da mata a guri guda, sashin suna kallon sashi. Manzo Allah ya ce ai al'amarin tsananinsa ya wuce wannan abin da kike tunani ma ya dame su. Mace ce gurin mutum, ba mata mace yake yi ma san wace ce ba, saboda tashin hankalin da yake gabansa a wannan ranar ta lahira. Haka nan a wani hadisin annabi yana cewa da ya karanta wannan aya, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya gaban Ubangijin talikai, yace mutum zai tsaya a cikin gumunsa tun daga ƙasansa, wani sai ya kawo masa rabin ƙauri, wani sai ya kai har kunnensa, ya masa linzami saboda tashin hankali. A hadisin manzo Allah yace wanda ya sassauta mutumin da ke cikin tsanani, wannan yana nuna cewa lallai wato akwai tsanani kenan a gidan lahira. Kuma Allah ta'ala ya siffanta ranar da cewa rana ce mai tsanani, yace wa kana yawman 'alal kafirina asira, yini ne mai wahala ga kafirai. A wani wurin yace fa idza nuqira fi an-naqur, duk sanda aka yi busa cikin kaho, fa dhalika yawma idhin yawmun asir, Allah ya ce wannan rana, rana ce mai wahalar gaske, alal kafirina ga kafirai, ghairu yasir, ba mai sauki ba ce. To sassauta wannan ga mutumin da yake tsanani a duniya ta ɓangaren abin da ya shafi dukiya, malamai suka ce da ɗayan waɗannan abubuwan ne guda uku, ko dai ka tsahirta masa idan kana bin sa bashi zuwa lokacin da zai samu, wannan shi ma sassauci. Manzon Allah ya bada labarin wani bawan Allah da ya ce ya kasance yana ba wa mutane bashi, sai ya ce da yaransa in lokacin biya ya yi, wane ba ya da shi ku ɗaga masa ƙafa, me yiwa mu ma Allah ta'ala ya ɗaga mana ƙafa, da ya mutu sai Allah ya yafe masa. Shi yasa Allah ya ce wa in kana zuwa usra, idan wanda kake bi bashi yana cikin tsanani, fa naziratun ila maisara, ka ɗan tsahirta masa zuwa lokacin da Allah zai ƙure masa. Ko hali na biyu, ka yafe masa wani abu daga cikin abin da kake binsa, ko kuma ka yafe masa gaba ɗaya. Saboda hadisin da ya zo cikin sahihaini shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani ɗan kasuwa da ya ce da yaransa, duk sanda kuka zo gurin mutumin da ba ya da, ku ɗaga masa ƙafa. Sai Allah ya ce mu ne muka fi cancanta ni maka wannan. Da hadisin Abu Yusuf manzo Allah yake cewa duk wanda ya tsahirta ma mutumin da ke cikin tsanani, ko ya yafe masa wani abin da yake binsa, Allah zai zaunar da shi a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa. Ko hali na uku, ka bashi wani abu wanda zai fita daga cikin wannan kunci da damuwa da yake ciki. Ya bayin Allah, mu sani cewa wajibin wannan al'umma ne ta zamo tana taimakekeniya a junanta, domin a fita daga cikin tashin hankali da ake ciki ba dan komai ba, saboda wato wannan taimakekeniya tana cikin abinda za ta jawo Allah ta'ala ya taimaki bayinsa, ya saukar da albarka a rayuwarsu, ya ba su zaman lafiya, ya amintar da su. Amma dai sanda ya zamo waɗanda suke da dama ba su taimakon waɗanda suke cikin bala'i, ba a damu da marayu ba, ba a damu da armala ba, mara miji ba ta da yadda za ta miji ya rasu ya bata, ba a damu da waɗanda ba su da abin da za su ci ba, ba a damu da nakasassu ba, ba a damu da buƙatu na wanda bai da shi ba, to wannan al'umma za ta faɗa jarrabawa. Allah zai jarrabe ta saboda al'ummar ba ta samun taimakon wato wanda suke na ƙasa, wanda manzo Allah yana cewa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, yace kuna samun nasara ne fa daga Allah, Allah na kawo muku dauki ya ba ku nasara, ya taimake ku, ya azurta ku. Allah yake kuna samun wannan ne inji manzo Allah, sannan kuna samun arziki ne bi du'afaikum, saboda sababin raunanan cikin ku, mana kuna kula da raunana, sai Allah ya kawo muku dauki, sai ya ba ku arziki, sai ya taimaka muku, sai ya shiga cikin lamarinku. Saboda me yasa kun taimaki waɗanda suke ne raunana daga cikin ku? Ashe kenan duk sanda ya zama raunanan suna cikin tsanani, suna cikin wahala, ba a kula da su ba, ba a taimaka musu ba, ba a damu da cikin damuwar da suke ciki ba, to kuma Allah ba zai kawo muku dauki ba, kuma Allah ba zai taimake ku ba, Allah ba zai azurta ku ba, sai ya kyale ku cikin jarrabawa, ya tada muku hankali, ya zama ba yadda za a yi ku iya samun kwanciyar hankalin, ballantana ku muri wannan arzikin da wato kuke takama kuna da shi, har kuke rowarsa ga waɗancan bayan Allah waɗanda suke masu rauni. Shi ya sanya wani cikin sahabbai ya kai ƙarar ɗan uwansa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda shi wannan sahabin kullun yana zuwa gona yana aiki yana kasuwanci, shi kuma wancan yana zuwa gurin manzon Allah yana ɗauko ilimi, yana koyan addini, yana koyan karatu, sai shi wannan ɗan kasuwa sai ya kai ƙarar mai zuwa ɗauko ilimin, yace ya ki komai, ya zauna kawai sai karatu, baya komai, ni nake ɗaukan nauyinsa, ni fa na gaji. Da ya kawo ƙara gaban manzon Allah ya gama bayani, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi, shi wannan da ya kawo ƙara yace baka san cewa saboda shi Allah yake azurta ka ba, wala allaka turzaqu bi, baka san saboda shi Allah ya maka arziki ba, baka san abin da kake samun nan dalilin taimakon wannan bawan Allah ne, Allah ya baka ba, ka ɗauka wayanka ne ya baka, ka ɗauka iya kasuwancinka ne ya baka, ka ɗauka iya juya naira ne ta kawo nairori ya jawo, a'a saboda kana taimakon wannan bawan Allah da yake neman sanin addini, yake zuwa gurin annabi karatu, shi yasa Allah ta'ala ya azurta ka. Ashe kenan kar ka taɓa tunanin cewa wayanka shi yake baka, saboda haka ba za ka taimaki kowa ba, wannan mummunan tunani ne, hasali ma tunani ne ƙaruniya, tunani ne na ƙarunu, tunani ne na la'anannan Allah wanda Allah ta'ala ya tsaga ƙasa ya nutsar da shi. Shi ne yake faɗa ma annabi Musa yana taƙama lokacin da annabi Musa yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhira, aka ce ka nemi gidan lahira da wannan tarin dukiya da Allah ya maka, wala tansa nasibaka minad dunya, kar ka manta da rabanka na duniya, wa ahsin, ka kyautata ma bayan Allah kama ahsana Allahu ilai, kamar yadda Allah ya kyautata maka, wala tabghi al-fasada fil ardh, kar ka nemi yin barna ban kasa, saboda inna Allah la yuhibbu al-mufsidin, saboda Allah ta'ala baya son mabarkata. Da ƙarunu ya tashi mai da jawabi, sai yake cewa da annabi Musa da jama'arsa, yace inna ma utituhu ala ilmin indi, yace kai
ka tsaya ka ji wannan dukiyar ta ba fa Allah ne ya bani ba,
yace iya kasuwanci na ne da ilimi na da sani na da kwarewa ta akan karkasuwa, ita ce ta bani wannan dukiyar. Inna ma utituhu ala ilmin ilmi,
mana ilimin da yake da shi ne ya bashi
ba Allah ba. Awalam yaram awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a. Allah ya ce wai bai san cewa
gabanin sa an halaka wanda suka fi shi karfi, suka fi shi tara abin duniya,
bai san halaka su ba. Wa ma yulqaha illa sabiru,
ba kowa ke samun wannan matsayi ba
sai wanda suka hakuri suka ba Allah. Qarunu bai daddara ba,
bai tuba ba,
fa kharaja ala qaumihi fi zinati,
ya saba kulliya, ya fito yana takaba, yana alfa'ari
cikin mutane,
ma'ana ya ki taimakon addinin Allah, ya ki taimaka ma bayin Allah,
kuma ya fito yana alfahari,
yana takama ga annabi Musa da sauran masu imani.
Allah ya ce qalal ladina yuriduna al-ayata ad-dunya,
waɗanda duniya ce gaban su suna ganin Qarunu suka dinga cewa
ya laita lana misla ma utiya Qarunu,
ina ma da mu ne muka samu irin abin da aka bawa Qarunu.
Innahu lazu azin azim,
shi fa yana cikin manyan masu rabo, ai ya shakwana, ai ya shaba, ina ma mu muka samu yana fantamawa.
Haka marasa imani suka ci gaba da faɗa,
bai san dawan garin ba.
Allah ta'ala yake cewa fa khasafna bihi wa bidayrihi al-ardha
fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin,
yana tsaka da wannan takabar Allah ya tsaga kasa, kawai Allah bude kasa yayi ya nutsar da Qarunu
da shi da dukiyar tasa da gidajen da duk abin da mai mallaka,
Allah ya bude kasa suka rubuta cikin kasa, kasa ta mai tarihi.
Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha,
Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah,
bai da jama'ar da sai ita ta kawo masa daushi, ta taimaka masa, ta tsayaratar da shi daga bala'in,
kuma bayan Allah wa ma kana min al-muntasirina,
Allah ya ce dama ba zai taba zama cikin waɗanda za a kawo wa ɗauki ba, balle a kubutar da shi.
Sai kuma waɗanda
a jiya suna cewa ina ma su ne, ina ma su ne shi,
wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi,
waɗanda suke burin ina ma su ne shi a jiya,
sai suka fara cewa wai ka anna Allah yabsudu ar-rizqa liman yasha'u
min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina
wai ka annahu la yuflihul kafiruna, sai suka fara cewa wai
kama abu ya baka mamaki, ko a Hausa ka ce wai ta
kai ka ce ba Allah ne ke shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama ba ya karbi,
domin gashi duk duniyar lokacin ba mai kuɗin sa,
amma kuma gashi an wayi gari ba shi ba dukiya,
dan Allah ya nuna maka cewa abin a hannunsa yake,
kaga in ya mutu ta yi ai dukiyar wasu su gada,
in shi kadai aka abin nan wasu su amfana,
to dan Allah ya nuna wannan takamar da yake
dukiyar ma gaba ɗaya ba za a ƙara ganin ta ban kasa ba, ya tsaga kasa da shi da dukiyar
gaba ɗaya ka nutsar da su,
kaga kaman an yi ruwa an ɗauke ba shi ba dalilinsa ba alamarsa ba wani abu
da za ta nuna har ma a iya tuna shi. Sai suka fara cewa laula amanna Allahu alaina
la khasafa bina, ba dan Allah ya yi baiwa gare mu ba,
ba dan Allah ya nufi mu da rahama ba, la khasafa bina da mu za a hada tsaga kasa a nisa, wai ka anna ula yuflihul kafirun,
tabbas
kafiri ba zai taɓa rabota ba,
wanda ya tsare ma Allah ya yi masa butulci kan ni'imar da Allah ya yi masa
ba zai taɓa samun rabo ba.
Bayan Allah ya bada wannan labari
sai Allah ya cike da cewa tilka darul akhirah,
wannan shine gidan lahira, naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardh wala fasada
wal aqibatu lil muttaqin,
Allah ce wannan fa shine gidan lahira kuma muna ba da shine kadai ga wadanda ba sa neman dagawa da nuna ita da yin alfahari ga bayin Allah a duniya ba sa neman yada barna a duniya Allah ce kakkawan karshe yana tattare da masu tsoron Allah Allah ka sanya mu da miki ashe kenan idan Allah ya maka baiwa yi kokari bayin Allah sa amfana da wannan baiwar da Allah ya maka baiwa ce ta dukiya bayin Allah sa amfana da kai ka taimake su kai kokarin taimaka wanda suke cikin tsanani tun daga ƴan uwa makusanta sauran kuma mai makota sauran abokan arziki da aminai sauran bayin Allah addinin Allah taimaki da awar Allah taimaki kiran addini taimaki kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya baka matsayi na ilimi taimaki bayin Allah karantar da su kai kokarin fitar da su daga cikin duhu kada ka rike ilimin daga kai sai kai kai ne ka hana wani ya amfana sai ka shiga cikin waɗanda ilimin za su zama bala'i akan ka Allah na cewa innal ladina yaktumuna ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون الله شيء وأندا شيء أوه أبدا مك سوكر نأجودي دبياني دلا دلا نأديني باي من يبياني جمتاني في الله في الله وأنن الله يزيني موسى البركة وما دسك النباين الله ما سئين وسئيني موسى dukkanin bayan Allah sun tsine musu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man su ila al-ilm fakatamahu uljima bil jami min nar yawm al-qiyama duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi ya koye yaki ya bar mutane a jahilci ko yazo ya gaya musu abin da ba ilimi ba ya tattaro ƙarya ya dinga gaya musu abin da ba addini ba abin da ba shari'a ba shi ya zauna yana koyar da su shari'ar Allah yake koya musu ko yazo dinga koya musu tatsuniyoyi yake koya musu sunnar annabi da littafin Allah ba su san alqur'ani ba wai san sunnar annabi ba sai tatsuniyoyi suka iya ya ta amanar Allah Allah yake uljima bil jamin min nar yawm al qiyam jima zalla yake za a yi masalin zami da linzamin wuta a ranar lahira haka nan wanda Allah ta'ala ya ba shi dama ta matsayi na mulki ya kokari yayi amfani da wannan matsayin wurin ya za a yi ya sama ma bayin Allah sauki ya za a yi ya samarwa bayin Allah abinda zai zama musu sassauci yadda za su rayu cikin kwanciyar hankali mutakar bai wannan ba to shi ma ya jira bala'i daga Allah ta'ala domin shi ma wallahi Allah ba zai sassauta masa ba manzo Allah yana cewa duk mutumin da Allah ta'ala ya naɗa shi ya jagoranci jama'a ya toje kofarsa ga barin bukatun mutane da kokensu ma'ana ya kare bai san ma a ganshi bai san ya taimaka musu shi ma ranar lahira sai Allah ya shiga tsakaninsa da bukatunsa da biyan bukatunsa da damuwarsa da talaucinsa ranar lahira kuma kowa matsiyaci zai ji gaban Allah shi ma ranar lahira sai Allah ya ce kai ma bukatunka ba za su biya ba manzo Allah ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'a fa shaqqa alayhim fa shaqqi Allahumma alayhi ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin al'umma ta ya matsa musu Allah ka kuntata masa a wani wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma min amiri yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashil li ra'iyyati illa harrama Allahu alayhi aljanna yace babu wani wanda za a bashi kula da wasu bayin Allah kiwon bayin Allah wannan tun daga mai kula da mutum ɗaya biyu zuwa sama Allah ya bashi wannan kulawar amma har ya koma ga Allah yana mai cin amanarsu har ya koma ga Allah bai sauke haƙƙinsu ba har ya koma ga Allah bai biya buƙatunsu ba yace Allah ta'ala ya haramta masa aljanna ranar lahira bashi ba aljanna wannan yana nuna aljaza'u min jinsil amal duk abin da kai wallahi sai ka gani saboda ka yi kokari ka yi mai kyau domin ka girbi mai kyau idan kai mummuna kanka kaiwa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu ayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda yake kyakkyawa namiji ne ko mace halin kasancewarsa yana mai imani da Allah, Allah ya ce za mu sakanta masa mu jiyar da shi da daɗin rayuwa, kuma mu sakanta masa da mafi kyawun abin da ya kada. Man amila salihan fa li nafsihi, wanda ya kyakkyawa don kansa, wa man asaa fa alaiha, wanda ya munana kansa ya yi wa shi zai ga sakamakon. Wa ma rabbuka bi zallamin lil abid, Allah ba zalimi bane. Saboda kar ka dauka in ka musguna ka ki taimako ka ce ba za a yi ba ka ki ilmantar da su ka dauka cewa ka cutar da al'umma ko ka cutar da Allah ko ka cutar da shari'ar Allah ko daya kanka ka cutar san da kake yi, sai Allah ya kawo wasu bayin Allah su kuma sai su, sai Allah ya taimake su, kai kuma sai ka zo gaban Allah ta'ala kana jiran samun wani sakamako. Allah ya tabbatar da baka da komai, kai ma a ranar Allah ba zai biya bukatarka ba. Kuma duk mutumin da ya tsaya gaban Allah ranar lahira Allah bai biya bukatarsa ba, wannan ya shiga bala'i. Ko Allah ya ce sai ya masa hisabi filla filla sai an jaddale, wannan ya shiga bala'i. Kuma ba yadda za a yi ka musguna ma bayin Allah ka dauka ranar lahira Allah zai shafa kanka ka wuce, ba zai yiwu ba. Sai an jaddale, sai an fayyace, sai masu bin haƙƙi sun bi kadi, sai an ɗiba daga kyawawan ayyukan ka an biya, ko an ɗebo daga zunubansu an jibga maka. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu kula da wannan hadisi, aljaza'u min jinsil amal, duk abin da za mu yi mu dinga aunawa shin wani sakamako zai zo mana da shi a gaban Allah, mai kyau ne ko akasin haka. Mu yi ƙoƙari in mai kyau ne mai aiwatar, in mara kyau ne mu yi haƙuri mu danne zuciyarmu ko me za mu samu. Kada mu cutar da bayin Allah, kar mu cutar da ƴan uwan musulmi, kar a hada baki da shi a cutar da al'ummarmu, kar a hada baki da mu a cutar da ƴan uwanmu masu la ilaha illallah, domin abin ba zai yi kyau ba a ranar lahira. Allah ya ba mu ikon kiyayewa, Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su aikata kyawawan ayyuka su samu sakamako kyakkyawa. Allah ka kiyaye mu da aikata munanan ayyuka da samun munanan sakamako. Ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, Allah yana umarta mu da yin salati gare shi, yana cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ajil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إبارك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك يا أرحم الراحمين. يأوى في الأوى مال محمد جزولي إنوى واندرانا الأسبر بتقباتا إيال إنسان الله تعالى كربرا يوتا أسنيا تتكين الدواء الله كتكين تدرهما Allah ka yafi mata. Akwai dan uwa alaihi sunusi shi ma da Allah ya karɓa rayuwarsa, Allah ya yafi masa. Akwai dan uwa wanda shi ma liman ne ko wanci alaramba malan wato Haruna Wudil da Allah ya karɓa rayuwarsa, shi ma Allah ya ji kansa da rahma, Allah ya yafi masa. Dukkanin magabatanmu baki ɗaya Allah ka yafi musu, Allah ka sa aljanna makoma, Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya. Dukkanin masu buƙatu na alkhairi Allah ya biya mana. Marasa lafiya na gida da asibitoci Allah ka ba su lafiya. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.